لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه كان متى شاتك وسلوت الربيع الأول شكرا تدبو إياه da 447 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 11 ga watan tara shekara ta 2025 miladiya. Za mu dora kan inda muka tsaya a darasi na 143 a cikin wannan littafi mai albarka na Riyadus Salihin, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na sabuwar Jami'ar Bayero, Kano, Najeriya. Yan uwa za su iya tuna mana babul muraqaba, babin da yake magana akan wato muraqaba shi ne sa ido da bibiya da cina cewa Allah yana tare da kai a cikin dukkan ayyukan da kake aikatawa. Malam ya kawo mana ayoyi na Al-Qur'ani da suke tabbatar mana da cewa Allah yana tare da mu akan duk abin da muke aikatawa. Daga cikin ayoyin akwai wa huwa ma'akum aynama kuntum, cikin suratul Hadid aya ta 4. Allah yana tare da ku a duk inda kuka kasance. To an samu matsala wajen fassara wannan aya. Wasu sun fassara ayar ba yanda take ba, suka shigar da fassara wacce take mai inhirafi da kaucewa daga daidai, cewa ai Allah yana iya narkewa a cikin dan adam ko kuma Allah yana ko ina. To wannan magana ta cewa wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah yana ko ina, kuskure ne, ba haka ayar wato take nufi ba. Malamai suka ce kalimatu ma'a la taqtadi an yakuna ahadu shay'aini mukhtalifan bil akhar. Kalmar ma'a in an ce abu ma'a kaza ba ta nufin yana cakuɗe da shi. Duk wanda ya faɗi haka cewa ma'a tana nufin ana cakuɗe da abu, to ya faɗi abin da ba lugar larabci ta tabbatar ba, kuma ya saba wa abin da Allah ya gina halitta a kai. Yanzu kamar misali, mutum zai ce ina tafiya tare da wata a tare da ni, ai wata yana tare da ni, yana nufin in ka daga sama za ga wata yana saitinka, kaga ai ba a cakuɗe kuke ba. Ko ka ce wani yana tare da shugaban ƙasa, ai ba ana nufin suna kwana tare kullum ba, ba ana nufin jiki da jiki suka haɗa ba. Sannan kalmar ma'a a larabci an yi amfani da ita a cikin Al-Qur'ani da hadisi a wurare da yawa, kuma tana nufin abubuwa daban-daban, kamar yadda shi Qur'ani ya tabbatar, kuma za mu zo mu karanta manufofinta. Yana shan bamban dangane da jumlar da ta zo ko sentence ɗin da ta zo da shi. Da haka dai, duka dai abin da ake nufi kalmar ma'a ba za ta taɓa zuwa da ma'anar ikhtilat da cakuɗuwa ba. Ta zo amma, ta zo khasa, kamar inda Allah ya ce ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma ya'ruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wannan kunga kalmar ma'a ta zo, amma tana nufin Allah yana tare da ku duk inda kuke, ana nufin Allah yana kulawa da ku. duk inda dan adam yake Allah ne yake kula da shi yana kuma ganin sa shine ma'anar ma'a anan ba ana nufin Allah yana hada da kai jiki da jiki ba babu mai hankalin da zai fahimci haka akwai inda kuma Allah ya kawo ta khas inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muslimun Allah yana tare da masu takawa kaga nan khas ne iya masu takawa manna wannan tarayya da Allah yake da shi da masu takawa tarayya ce ta musamman ta daban kai da baka da takawa irin wannan tarayyar to Allah baya tare da kai wal ladina hum muslimuna dan haka kalmar ma ba ta nufin Allah yana tare da ko ina kamar wanda suke cewa ai Allah yana ko ina wannan ba daidai bane kuma sabawa abin da ya tabbata ne a cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana tare da mu'minai a wajen kulawarsa hibzihi wa ri'ayatihi wa ta'idihi wa tasdidihi wa nasrihi taimakonsa kulawarsa da kuma agazawarsa kina wannan ma'iya ce khassa ta mu'minai kawai ma'al ladina taqaw wal ladina muslimun da kai uwa kamata a kula da wannan akwai wata magana ta Imam Shawkani a cikin littafin At-Tuhaf fi Madhahib As-Salaf yayi kokarin shi ma ya fada cikin abin da wasu suka fada na fassara ayar ba da abin da mafirin jayin salaf suka fada ba cewa wai tawili ne akai inda ba a ce ma'adanan tana taktabil mukhalafa ba to amma dai malamai ɗan uwan sa su mai da masa martani da waɗanda ma ba su kai shi ba a irin su Salimul Hilali a cikin littafin sa Aina Allah malai yace Allah yace wa qala Allah inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ana shaida maka kai bawa ka sani Allah ba abin da yake kuya gare shi a ƙasa ba abin da yake kuya gare shi a sama duk abin da ka sani yana faruwa a sama ko yana faruwa a ƙasa to Allah yana sanar da shi kuma bai kuya gare shi ba Allah zai bada duk abin da ya faru a sama da duk abin da ya faru a ƙasa la yakfa alaihi shay'un min zalika Allah yace inna rabbaka la bil mirsad lalle ubangijinka yana madakata yusi amalal ibad mana yana fake kowa zai je tarar da shi tabaraka wa ta'ala yana irga ayyukan bayi la yafutuhu minha shay'un babu wani abu da yake kubucewa Allah alisafi ko daya kuma zai wa mutane sakaya ne akan abin da suke aikatawa dan haka ba zai bari wani abu ya kubuce masa ba shi a matsayinsa na mai hisabi to ai daman cikar kamalar ubangiji tunda shi zai lissafi ya zama ya san duk abin da yake faruwa a sama ko a ƙasa na bayi Allah ya ce ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur a cikin suratul ghafir aya ta 19 Allah shine ya san abubuwan da suke koyi hatta kha'inatal a'yuni irin satar kallo da ido yake yi yanzu ina nan ina kallon ku haka sai in saci kallo in leka wanda yake dama na ina kallon ku fuskata tana kallon gaban ku haka amma sai in saci kallo in walkata ido na in kalli na gefe na na hagu dina to hatta irin waɗannan wato musaraqatun nazari kenan wannan Allah ya sani ko kuma mutum yayi satar kallo ya kalli haram ya alamu kha'inatal a'yuni a waje kai na kirki ne a mu'amala da mutane kai ne kirki ne amma in ka samu dama kana lallaba kanka ka je kai ta kallon haram ya alamu kha'inatal a'yuni a idan ka in kana tare da mutane zaka nuna kai baka ganin haram amma in ka buya a wani wuri to Allah yana kallon idan da suke kallon haram din aboye kuma ya san waswasin zuciya duk abinda zuciyar dan adam take kullawa ko da bai yi magana ba to Allah ya riga ya sani waswasatul qulub kenan dan haka wannan aya tana nuna mana hatta kananan zunubai da muke aikatawa ubangiji yana kallo shine ma'anar muraqaba din shine abin da Imam Nawawi yake nufi ya kama na babil muraqaba yan kanana ma Allah yana gani ballantana manyan zunubai kaga sai mutum ya shafa kansa ruwa a lokacin da yake uya yake aikata sabon Allah tabaraka ta'ala. Ya zo a hadisi sahihi yana cikin mutane mafiya sharri wanda suke uya idan suka uya suka kebanta in tahaku hurmatillah sai su keta alfarmar Ubangiji a gabanku za su nuna sunan Allah ne, amma idan ya uya sai ya barna, in ya shiga daki daga shi sai ya barna, ko in ya je wani guri da ba a ganin sa, ko ya je wata ƙasa da ba a ganin sa, sai ya kama ta'adi ko ya nemi mata ko ya ta shaye-shaye ko ya wani abu, amma in ya dawo cikin yan uwansa shi yana nuna shi mutumin kirki ne. Ya alamu kha'inatal a'yun wa ma takhfi sudur, da duk abin da zuciya take boyewa da abin da ido yake sata yake aikatawa, wallahi ranar tashin alkiyama da kanka zaka zo ka tsaya gaban Allah kana yin lissafin duk inda ka je da duk abin da ka taba da duk abin da ka dauka da duk wata mu'amala da kai kai har abin da ka kulla na sharri a cikin zuciyarka ga wani, kana masa dariya amma kana kulla masa sharri, duka sai Allah ya sani. Su zo su cutar da ku, su zalunce ku, kuma su zo su yi bayani cewa su ne masoyanku. Ya alamu kha'inatal a'yun wa ma takhfi sudur, su yaudari mutane a hada kai da su a cuci mutane, a hada kai da su a cuci ƙasa, a hada kai da su a zalunci talaka, amma su zo su fito kafafen yada labarai su nuna cewa su ne suka fi kowa son ku. Ya alamu kha'inatal a'yun wa ma takhfi sudur, Allah in ka koye wa dan adam to Allah tabaraka ta'ala baka yi saka koye masa ba, shine abin da ake nufi da muraqaba. Malam yace wal ayatu fil babi kaseeratul maluma, ayoyi a wannan babi na muraqaba suna da yawa kuma sanannu ne. Sai hadisi ya kawo mana hadisi mashhuri, hadisi sananne, hadisin Umar dan Khattab yace bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, muna zaune wata rana a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ta yomi istala alaina rajulun shadidu bayadus siyab, sai ga wani mutum mai tsananin farin tufafi ya bullo shine dala'a, shadidu sawadi sha'ri mai tsananin bakin gashi, ma'ana gashin sa baki kirin kayan safari sol ga bakin gashi, la yura alaihi asaru safari, ba a ga alamar tafiya a tare da shi ba, wala ya'rifuhu minna ahadun, babu wani a cikin mu da ya san shi, hatta hasaida jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallama, ya zauna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, da yazo zaman sai wani zaman da ba a saba da shi ba, ya jingina gwiwowinsa a gwiwowin annabi kamar yayi gaba da gaba da annabi, gwiwowinsa suna taba gwiwowin manzon Allah, wanda ba a fiye irin wannan zaman ba. To wa wada akafaihi ala faqidihi, ya dauko tafin hannayensa ya dora akan cinyoyin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko cinyoyinsa, wa qala ya muhammad, sai ya ce ya muhammadu, ashe ya zo neman ilimi ne, fa akhbirni anil islam, ka bani labari menene musulunci, kaga ashe daga cikin abinda mutum zai samu na ilimi a rayuwarsa shine ya gane menene islam, duk wanda bai san musulunci ba to bai da ilimi. Sai annabi ya ce da shi, an tashhada al-islamu an tashhada an la ilaha illallah, musulunci shine ka shaida babu an bauta da cancanta sai Allah, mana duk wani abin da ake bauta ba Allah ba bai cancanta ba, Allah ne kadai cancanta a bauta masa, wa anna muhammadar rasulullah, kuma anna muhammadu manzon Allah ne, abu na biyu wa tuqimus sala, ka tsaye da sallah, wa tu'ti zakka, ko wata utiya zakka ka bada zakka, ka tsaye da sallah ba ka bar sallah ba, ka tsayar da ita ta tsayi sosai, fastaqim kama umirta man taba ma'ak, yawa ka rinka yin ta akan lokaci, sannan ka rinka bayar da zakka idan Allah ya hore maka, wata suma ramadan, kai azumin ramadan in shekara ta zo, wata hujjal baita, ka ziyarci dakin Allah, alhajju ana nufin ziyara, in istata'ta ilayhi sabila, idan ka samu ikon hanyar zuwa shine sabilan. Kala sadakta, shi wannan almajiri mai tambaya sai ce gaskiya ka faɗa, to yaya kai da ka zo kana karatu an gaya ma abu sai kake nuna cewa eh gaskiya ka faɗa, mana kamar ka san abun kenan, suka ce fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, muka yi mamaki wannan mutumi yana tambaya annabi kuma yana gaskata shi, ai ya kamata ya ce na'am kawai, قال سيدنا تنبيه تبيو فأخبرني عن الإيمان فكبان لباري ومنين إيماني الشيء تنبيه يكي دان سوءاً دسكي ذونا أولاً سسامك أروا النبي يكي رشي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيماني شيني كي إيماني دا الله كي إيماني دا ملائكون الله كي إيماني دا لتفتفن الله كي إيماني دا منزنن الله kai imani da ranar ƙarshe imani yana da babbar jaka tana dauke da kaya da yawa in ka rasa daya a cikin wannan baka da imani duk wanda ya yarda da Allah bai yarda da mala'iku ba to bai da imani wanda ya yarda da mala'iku amma bai yarda da littattafan Allah ba koda baka gansu ba shi ma dai baka da imani haka wanda ya yarda da littattafai bai yarda da manzanni ba shi ma bai da imani wanda ya yarda da duka gaba daya amma bai yarda da tashi alkiyama ba shi ma bashi da imani a hada suke haka duk wanda yake yarda da kaddara ta alheri ko ta sharri duk abin da ya same ka na alheri ka yarda Allah ne duk abin da ya same ka na kishin alheri ka yarda kuma shi ma dai Allah ne qala sai ce sadaqta gaskiya ka bada qala sai ce fa akhbirni anil ihsan tambaya ta uku ka ban labari menene kyautatawa qala anta abudallah kyautatawa a wajen Allah kyautatawa a addini ka rinka yi wa Allah bauta ka annaka tarahu kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan baka ganin Allah ma'ana kai bauta kamar ga Allah a gabanka yanzu idan ka zo kana magana da sarki ko gwamna ko shugaban kasa ya kake nutsuwa to haka ake so idan ka zo sallah kamar ga Allah kana kallon sa haka idan ka zo zaka aikata wani abu na laifi ka tuna kamar ga Allah a gabanka shine muraqaba din ka annaka tarahu to fa in lam takun tarahu fa innahu yara idan baka ganin Allah shi yana ganin ka wannan shine muraqaba kasancewa in bana ganin Allah to ni fa Allah yana gani na maganan nan da nake Allah yana kallo na zaman nan da kai Allah yana kallon ka tafiyar da kai ka je gurin alheri Allah ya ganka haka in ka tafi ka je wurin sharri Allah ya ganka idan kai sharri Allah ya ganka in kai alheri ma duk Allah ya ganka shine ma'anar babin muraqaba da Imam Riyadu ne Riyadu Salihin ne ya kawo sanin cewa duk inda ka shiga Allah yana tare da kai yace to sai tambaya ta hudu akhbirni an as-sa'a kaman labari wai ya labarin tashi alkiyama as-sa'a sa'a ana nufin qiyamus sa'a tsayuwar tashi alkiyama qala mal mas'ulu anha bi alal min as-sa'ili sai annabi yace wanda aka tambaya al mas'ulu anha wanda aka tambaya akan kiyama bi a'lama min as-sa'ili bai san wanda yake tambayar sani ba ma'ana ni ban fi ka sani ba to daga nan annabi ya fara san sanawa mutane wannan mutumin ba mutum bane mala'ika ne ni ma ban fi ka sani ba qala fa akhbirni an amaratiya ya kara mai tambaya ta gaba to tunda baka san yaushe tashin kiyama ba a sa'ana ana nufin alkiyama yaushe za a tashi ta kun ga anan abinda Allah yake nuna mana ko annabi yake nuna mana ba wani dan adam da ya san ranar da za a tashi alkiyama babu shi wa indahu ilmu sa'a a wurin Allah kadai ranar da za a kura kaho a tsaye da duniya gaba daya wannan a wajen Allah ne ba wanda ya san tashin kiyama in ba Allah ba amma an san alamomin ta in an ganta in an ga alamomin to sun kusa zuwa kenan ta kusa zuwa qala an talida al-amatu rabbataha baiwa za ta haifi uwar gijiyarta zan zo ne sharhi akan wannan bayani mai ake nufi da baiwa ta yi uwar gijiyarta bayan na gama fassara hadisin wa an tara al-hufata al-urata al-alata zaka ga mutanen da suke da suna yawo al-hufa ba su da takalma al-ura suna tsirara al-alata talakawa ri'a ash-sha'i masu kiwon tumaki da dabbobi ka duba talauci ba takalmi ga tsirara ga talauci ga kiwon dabbobi da suke yata tsawalo da fil bunyani shin sun shigo birni rayuwa ta canja yanzu su ne masu kuɗi har suna yin dogayen gidaje a gida a gari idan ka ga haka ta faru ma'ana ƴan ƙauye sun shigo birni sun yi kuɗi kawai shine abin da ake nufi alamar kiyama ta kusa tashi ba ƙauye ya shigo birni ya yi kuɗi to kawai ka fara haɗa kayanka an kusa tafiya sun man talaka wannan mutumi ya tashi miƙe wala bitu maliyan mai riwaya da yace na zauna ɗan wani lokaci kaɗan shine maliyan lokaci sun makara ya ce ya Umar sai annabi ya ce ya Umar mai riwaya kenan a tadri man sa'il ka san waye mai wannan tambayoyi qultu allahu wa rasulu alam sai ce ka allah da manzon suka kuwa sani su sa bai da barar da suke yi yayin da aka bada amsa aka yi tambaya akan abin da ba su sani ba to sai su ce allah shi ya sani da annaban su suka fi sani girmamawa ce wannan qala fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum a wannan riwaya ta muslim a wata riwaya fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum jibrilu ne wannan jibrilu wannan mutumin da yazo jibril kenan yazo ne ya koya muku al'amarin addinin ku kenan me addini waɗannan abubuwan gaba ɗaya da ya tambaya shine jikar addini gaba ɗaya al-islam al-iman al-ihsan da kuma imanin tashi al-qiyam duk wannan shine musulunci to malai yace wa ma'ana talidul amatu rabbataha ay sayyidataha baiwa ce za a yi lokacin da baiwa za ta zo ta haifi shugabanta kamar ya ta haifi a shugabanta abinda suke nufi wato mutum zai zo shi ɗani ya auri baiwa ta haihu duk lokacin da mutum yana ɗa sai ya auri baiwa sai ta haihu to wannan ɗan ɗa ne ɗan ɗa ɗa ne ɗan bawa bawa ne to idan ka haɗa bawa da ɗa waye fi daraja waye shugaba ɗa fassara ta farko kenan malai yace an tuksirar sarari za a samu bayi da yawa hatta talidal amatu as-sariyatu ita baiwa wato baiwa za ta haifi baiwa wacce take sariya bintan ta zama ayyul sayyidiha ga shugabanta shugabanta ya sadu da ita baiwa ce mai gidanta ɗani sai ya sadu da ita to kaga ya haifi me ya haifi diya in a awon daraja ne ga bawa ga ɗa uwar baiwa ce amma diyar fa ya ce kaga an talidal amatu rabbata hakin kaga ita baiwar ita ta haifi diya amma da aka juya tunda ubanta ɗa ne to wannan diyar ta zama shugabanta kenan ina ba tan kuna fahimta wa bintu sayyidi fi ma'ana sayyid yar shugaban mutum kamar shugaban sani kaga ita a matsayin baiwa take ya sadu da ita ya kwanta da ita sai ta haifa masa diya ko ɗa dole ta kuma ta girmama wannan ɗan saboda shi ɗa ne ita kuma rabin ɗa ne shi ne an talidal amatu rabbataha wa qila ghayru zalik wasu malaman suka ce wata fasara ba haka ba wal alatu al fuqara talakawa wa qawluhu maliyan zamanan tawilan dan lokaci mai tsawo wa kana zalika salasan hakan ya kasance salasan yace kamar wani dan daƙiƙa uku ko haka ya faru sau uku wannan makamacin wannan wannan hadisin jama'a yana nuna mana gaba ɗaya musulunci yana kewayawa ne akan waɗannan abubuwa kamar haka musulunci a san shi na biyu imani na uku ihsani ihsanin nan shine muhallu shahid na hadisin muraqaba kai wa Allah bauta kamar kana ganin Allah din kaga duk wanda zai bauta Allah kamar gashi yana ganin Allah kai zai kyauta da bautar nan to aka ce in fa baka ganin sa ka sani fa shi yana kallon ka yanzu da muna tuna wannan hadisin zamu zo mutum zai zina da muna tuna wannan hadisin mutum zai zo ya sata kana tuna muraqaba Allah yana kallon ka ina irin CCTV camera din nan ai aikin muraqaba take sa ido kana monitoring abu ne to Allah yana bibiyanka bayan mala'ikun da ya dora maka ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid raqib yana bibiyanka yana rubuta duk abin da kake aikatawa kuma yana lissafawa bayan wanda Allah yake maka wai sai bawa wai ya kebance wai ya koya wai ya zai zalunci yana nufin wai Allah bai gamshi ba wannan hauka ne ba karamin hauka ba da haka addinin musulunci ya ginu akan imani da ka san Allah ya san me kake yi sannan kuma kai imani da za a tashi ta gobe kiyama sai ce wannan jibrilu ne yazo muku ya allima ku me sharafi ya karantar da ku ya muku sharhi da bayanin al'amarin addinin ku shine darajar imani da musulunci da ihsani da kuma imani da kiyama wanda ya lura da wannan hadisin zai ga cewa dukkan ilimi na addinin musulunci a cikin nan ya koma gabaki daya kuma wannan hadisin hadisi ne wato bakandamin hadisi ya hada komai da komai ba wani ilimin da baya cikin sa sai dai in mutum bai gane ba hadisin yana nuna mana wato abubuwa kamar haka falalan zama da malamai ta yaya zamu iya riskan wannan a yanzu lokacin da yazo ba yana yawa annabi tambayoyi ba annabi yana ba da ansa ba da sahabbai a gefe ba ashe kullun idan mutum ya zauna a gindin malami zai karu to an nuna mana mu rinka zama da malamai duk inda malami yake na addini ka matse shi ba sai ya kira ka ba sai ya neme ka ba matse shi dan zaka karu ba kaman zama ne da mai makera ba mai makera shi in ka zauna sai dai ya bunka maka hayaki da zafin wuta da fartsatsun wuta ya kona maka riga amma shi malamin addini wato yanda ka san me sai da turare yake shi mai turare ko bai baka ruwan turaren ka shafa ba in dai kana zama da shi kanshin turaren ma ya ishe ka to ba a asara in an zauna da malami a duk inda kake ko mulki ka samu ko siyasa kake yi ko sarauta kake yi ko wani ofishi na gwamnati ka samu kakkarabu da malaman addini zai maka amfani fadlu mujalasatul ulama duk wanda yake mu'amala da malamai za ga aikin sa akwai tsarki a ciki amma duk wanda aka hada shi fada da malamai ko yake kin malamai ko yake gaba da malamai to za ga aikin sa akwai kazanta a ciki kuma baya rabauta dan baya tare da wanda za su tunatar da shi Allah shi amfanin zama da malamai malamai shine shi malami kullun yana maka bayanin addini to kuma wannan addinin ba a gane shi illa bitta'allum sai an koye shi sannan kuma ba a samun tsira sai an san addini wallahi yan uwana duk wanda ya mutu bai san Allah ba wallahi sai ya shiga wuta ku rubuta ku aji duk wanda ya mutu ya fifita neman duniya da ilimin duniya akan sanin addinin sa na musulunci ya mutu ko da an tara maka komai a duniya in ka je baka san Allah ba kai asara dan tambayan farko da za a fara yi maka akan addini ne mar rabbuka wa madinuka a kabari fa kafin a tashi kiyama za a fara maka tambaya hadisi ya gaya mana idan baka iya ba za ka ci uban duka dukan ka za a yi sosai tun daga kabari malamai suka ce ai dan wuta ai tun a cikin kabari yake gane shi dan wuta ne tun a cikin kabari in mutum ya ga ya ci uban duka kafin a tashi kiyama ya san kawai ga inda yake kai a riwaya aka ce ma kafin a tada kiyama ma sai an nuna maka gidanka da dakinka a jahannama a bude maka kamar kafa allura a ce kaga can gurin to can ne dakinka a jahannama kai ihu kai yunkura kamar zaka fita sai su ce ina zaka je bayan ka kashe rayuwarka a duniya ba kai komai ba baka damu da addini ba wallahi malam idan kaga yadda wasu suke rayuwa zaka tausaya musu babu abin tausayi irin saurayi mara addini rudadde wanda yake cikin dimuwa bai fadaka ba Allah ya baka lafiya Allah ya baka hankali Allah ya baka tunani Allah ya baka dama amma ka tsaurace wa addini wani ko sallah ba yayi wani azumi in yazo yana cikin bakin ciki me yasa azumin ramadan ya zo saboda lokacin wahalar sa ta zo wani dan jami'i da ake zuwa wallahi baya zuwa wani hada sallah yake amma ya iya zuwa wajen yan mata ya ta yawo yana bin ina yan mata suke amma bai iya yawon zuwa masallaci ba kai asara ka tabi wutar ka ce take bi duk wannan rayuwar da kake gani gajeriya ce wallahi saurayi matashi na ƙwarin shi ne wanda yake da commitment da addini kuma bai zai rage ka komai ba ka je kai bukun ka kai karatun ka kai neman kuɗin ka kai siyasar ka kai sana'ar ka amma kuma idan an zo bangaren addini ko ba za ka tabu ba
kana gaba a masallaci kuma kana kokarin cin halal. Wani yace mini yace wallahi malam Allah ya bani ilimi daidai gwargwado injiniya ne ni. Yace amma wallahi malam ba abin da nake irin cin haram. Allah ya kai ni ma'aikata babba. Na je nayi wani abu aka zo na rashin gaskiya. Nai saving din miliyan 200. Yace amma wallahi tallahi sai da manya na suka kore ni a wurin. Wai ni wani irin banza ne ni? Gagara basa ta samu ya zan zo in gashi an turo deal da wannan yadda za a samu alheri. Ya tattara yace a ya fi jin tsoron Allah akan ya ci kudin mutane ya mai da kudin nan. Sakamakon sa shine me a kore shi. Me yasa? Saboda yayi gaskiya. Yace ban damu ba. Abokina yana hawa motoci, yana gina gidaje, ana bin sa. Ni na san kudin da yake dauka. Wani dalibi na ya kira ni yace mun shiga aikin custom ni da dan uwana tare. Yace amma ni tun a jami'a almajiri ne ni ina zuwa ina jin wa'azi kuma na yi alkawari Allah in ya bani aiki ba zan ci haram ba. Yace an kai mu wurin samun kudi malam da ni da dan uwana. Yace kafin a farga dan uwana ya sayi gidaje, ya tashi wani villa a garin mu, yana hawa wasu motoci masu numfashi. Yace ni kuma idan na zo dawowa gida a motar haya nake dawowa. Kawai sai aka je aka zuga mahaifiyata aka ce ainihin mugun marwaci ne. Me yasa? Ai aikin mu ɗaya da wani kuma wurin aikin mu ɗaya, amma wani da yake mai kishin garin su ne ya zo ya gina gidaje, ya kai ubansa umara, ya kai uwarsa hajji, ya kai ubansa kaza, ya biya wa abokane, yana wadata da kuɗi. Yace amma malam ni na fi su sanin ta ina wane yake samun kuɗi. Yace wallahi malam kuɗin haram ne, kuɗin cuta ce, su kwace kayan mutane da zalunci, a hada baki da su, a turo musu miliyoyin kuɗi, su danne wa mara ƙarfi haƙƙinsa, su kwaci kaza su kwaci kaza. Yace amma hanyar mu ba ɗaya ba, dan tarbiyyar da na samu ni tun a jami'a ni ina zuwa wajen wa'azi. Shi ko cewa ya zo ya samu arziki. Yace an hana ni, an hada ni fada da uwata, malam ko zan je in ci gaba da sata dan a kyautata mata? Na ce a'a kar ka yi. Yace abun yana damunsa, uwarsa tana fushi da shi, ta ce baya taimako. Dangi sun zo sun ce a bada taimako, ga dan uwarsa ya zo shi kansa baya da kaza baya da kaza, amma ga dan uwansa yana taimawa mutane kaza. Irin wannan budurwar zuciya mai karancin tunani da wanda yake gaggawa ya tara abun duniyar da ba nasa ba, wallahi tallahi sai kaida na sani. Babu abun da yake halaka dan adam wallahi tallahi malam irin jahilci da rashin zama da masu ilimi sunatar da shi Allah. Ka ga dai rayuwar nan take irin ta guda ɗaya ce, wataƙila ba za ka daɗe ba. Kana cikin rashin mutuncin kana cin haram din Allah zai dauke ranka ka mutu. Duk wanda da ya mutu da tsokar haram a cikin cikinsa, Annabi Muhammad ya ce kullu lahmin nabata bil harami fannaru aula bihi, duk tsokar da ta ginu da haram wuta ce tafi dacewa ta cinye wannan tsokar, ba gidan aljanna ba. Tsoka fa ku kula fa tsoka, in ka bari tsoka ta ginu a jikinka da haram ka shiga kabari, in aka tashe ka sai ka shiga wuta. Ina wanda ya mai da cinsa da shansa haram, gidansa haram, motarsa haram, agogonsa haram, hularsa haram, umarsa haram, hajjinsa haram, kaza kaza, ana girmama ka, ana ɗaukaka ka, ana cewa kai ne shi ne, amma da kuɗin haram. Igiyar takalmi aka zo nema ba a samu ba, yaƙi aka je aka same ta. Annabi ya ce wallahi duk wanda ya ɗauki wani abu wanda ba nasa ba kafin araba, wallahi sai ya ɗauko shi a cikin tsakiyar jahannama. Ka ji ba? Duk wanda ya ɗauki dukiya wacce bai cancance ta ba, to sai ya ɗauke ta a cikin jahannama. Ana can wani ya ji wa'azi ya ce kai igiyar takalmi ba, sai ya ɗauko ya ce ya Rasulullah ga wannan gaskiya dai ba a rawa ba na ɗauka, na ga kuma ma bai kai komai ba. Annabi ya ce wannan igiyar takalmi ta wuta kenan ka kawo, da baka kawo ta ba da sai ka yi linƙaya a cikin jahannama ka je ka ɗauko ta. Yau ka duba yadda mutane suke balle gaza da dukiyar al'umma. Kasa ta lalace saboda sata barayi ga fiyoyi, ka kasa gane wane ne na kwarai da ba hanya saboda wani ya sace kudin, ba magani a asibiti wani dan uwanka ne ya sace kudin, ba tsaro an ba da kudi a tsare talaka sun zuba kudin a cikin aljihunsu, ba wuta yanzu duba gari irin Kano ba wuta, duk sola ake tai so kowa ya dan sola sai makala wuta babu, birni irin garin nan ba wuta. To ina wutar? Kasashen da duk makafi su muke kewaye da su duk suna da wuta, sun bi karfin wutar lantarki. An ci gaba a duniya yanzu wutar lantarki is not an issue. Wutar lantarki ba ita ne issue ba. Wannan hasken fa wai an ki a ba mu shi wannan hasken. Wani wace irin al'umma ne, wani wani irin shugabanci ne wannan? Kuma muna da dalilin samun wutar nan. Muna da abin da za mu samu wutar nan. Kai har mun kai matsayin da za mu iya sayar da wutar nan mu sayar wata kasa. Amma babu. Ba nan ba, har Abuja babu wuta. Yanzu nan in za ka je Abuja na ran da Allah da ka san kabari da daddare duhu. Kuma ku je ku duba gobe. Babu. Sai mai janareto, sai mai sola. Ina wutar? To yanzu ai rayuwa mai daɗi a nan. Asibitoci ba wuta. Ba ruwan kirki, ba ka da garantin ka bude ruwa ka sha mai kyau, za ka iya mutuwa in ka ci gaba da shansa. Ba mu. To wani mace rayuwa ke? Ita ba ta magana abinci, abinci kan babu. Yunwa ake yunwa. Ga ƙasar noma amma ana yunwa. Ga ruwa har yana ambaliya amma ana yunwa. In an kawo abincin ma ba ka da kuɗi, dan an sauƙaƙa abinci kuma ba ka da kuɗin da za ka sayi abinci mai amfanin sauƙin. Wani yana cewa Allah ya kawo sauƙi ya kawo sauƙi, sai wanda cije ya ce a'a Allah ya kawo sauƙi da abin kashewa kuma. Ya ce yaro gyara lamirinka, ba a yi ta addu'a Allah ya kawo sauƙi, Allah ya sa abu ya sauƙi, amin, Allah ya kawo abu. To Allah zai iya kawo sauƙin, ya karye ya yi sauƙin kuma ba ka da kuɗin da za ka je ka sayi abu. Sauƙi ya zama me? Tsada. Duka wannan me yake jawowa? Rashin gaskiya. Ba a jin wa'azi, ba a aiki da abin da ake faɗakarwa. Wani abin sai an je kiyama. Sannan an so ga malami da mai neman ilimi da wanda ya ba da ilimi ya zama yana cikin husnul hay'a, yanayi mai kyau. Kaga Jibril ya zo wurin manzon Allah da yanayi mai kyau, sannan ya tarar da manzon Allah da yanayi mai kyau. In za a je makaranta, ana so a shiga mai kyau. Sannan kuma idan za a zo gurin malami ana so a nemi izini in za a matso kusa da shi. Sannan kuma an koya mana zama na gaban malami zama ne na ladabi, ba zama ne na kasaita ko zama na nuna isa ba. Bayan da za a yi ɗalibi ya zo ya nuna ainihin wato kasaita a gaban malami. In banda karatun zamani ne ɗalibi yana zaune malami fi kuma a tsaye. Ɗalibai duk suna zaune, shi kuma malami sai ya awa biyu yana tsaye. Karatun zamani kenan. Har ya zama laifi ne ma a wani gurin an ganka kana koyarwa a zaune. Amma asali mai ilimi ya kamata a darasta shi. Ko da ana so a gan shi to a yi mai tudu, sai a saba kujera, sai ya zauna ana hango shi. To wannan an girmama ilimi kenan. Sannan Jibrilu ya kira manzon Allah da sunansa Muhammadu. Ashe wannan yana nuna mana manzo Allah sunansa me? Muhammad. Duk da Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Wannan su mala'iku ba sa cikin wannan kiran kenan. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Mala'iku ba sa cikin ba'dikum ba'dha din. Tunda ya ce ya Muhammad. Asali shi manzo Allah darajar sa yafi karfin mutum ya zai ce Muhammadu ba ai sallallahu alaihi wasallam. Ba ai in ka ji ma duk inda ka ji a nan sai an ce ya Muhammadu. To ko dai mala'ika ne ko kuma mutumin kauye. Amma in sahabi ne ta zai ya Rasulullah ko ya Nabiyallah ko ya Habiballah, ba sa iya cewa Muhammadu, ba ai sallallahu alaihi wasallam. wannan yana nuna mana cewa ashe ana girmama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya rayu cikin girmamawa. Manzon Allah ya fassara musulunci cewa ashe a cikin musulunci akwai ayyuka na zahiri na magana da kuma aiki, ta yadda ya faɗi rukunnan musulunci da sunan akwai na aiki akwai kuma na magana. Sannan Annabi ya fassara imani udri ne na cikin zuciya, an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli, imani a koye yake a cikin zuciya, shi yasa darajar imani ta fita musulunci, ma'ana mumini yafi musulmi. Kuma manzon Allah ya fassara mana ihsani shine wato ikhlasu sara'ir, sirrin ka kai ikhlasi, ma'ana kai abu dan Allah, ka rinka yi kana tuna akwai Allah a tattare da kai, kuma ka kiyaye da dukkan abin da zai sa ka saba wa Allah, ka rinka ganin Allah yana kallanka, bil qurbi minka tabaraka wa ta'ala. Wannan shine zai tabbatar maka da al-khashya, kuma zai tabbatar maka da al-khawfu, zai tabbatar maka da al-haibatu wa ta'zim ga Allah, ka rinka jin kurjinin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kuma wannan zai sa ka saukaka wa bayinka. Yanzu musamman mutumin da yake shugabantar mutane, in ya tuna cewa wannan kujeran Allah ne ya bashi, kuma duk abin da zai yi Allah yana ganin sa, dan Allah bai sauka mutane ba, zai sauka mutane. To matsala in an zo zaba, ba wanda ya san Allah ake zaba ba, waye fi karfi, waye bayarwa yake da kudi kawai. Yanzu idan mun zo zaban shugaba ba mu tunanin waye ya san Allah, wanda ma ya san Allah koran sa muke, sai a ce wannan addini zai yi, a kore shi. Tunda kuka kori addini a cikin mulkin ku, kuma kuka yi respecting masu addini a cikin tsarin siyasa, to za ku yi ta ganin bakin ciki da ba'a cin laifuwa. Wanda ka zaɓi mai addinin ku yaya ya yi maka kuskure a ciki, yana da addini daidai gwargwado a kan ka zaɓi wanda zai lalata maka duniyarka da lahirarka gaba ɗaya. Bayan wannan, Allah ji ɗan Imam Ahmad ya yi wata waƙa da take nuna mana muraƙaba, ya ce وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. Duk lokacin da kake banta, an gane ku, kar ka ce ni fa ban kebanta ba, a'a ka ce na kebanta amma akwai raqibi a kaina, akwai mai sa ido da kula da ni, Allah kenan. Wala tahsabanna Allah yaqbalu sa'atan wala anna ma takhfa alayhi yaghibu. Kuma kada ka taɓa tsammanin daidai da minti ɗaya, daidai da sa'a ɗaya, daidai da sekon ɗaya Allah yana iya manta wani abu ko ya zama bai san me aka yi ba. Ko da wasa, babu wani abu a duniya da yake iya kubucewa Allah, ko da wasa. Kuma kar ka taɓa tsammanin akwai wani abu da zai ɓuyewa Allah, babu shi, inji Imam Ahmad. Wa idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. ولا تحسبن الله يقبل ساعة ولا أن ما تخفى عليه يغيب. جبريل يا محاورة دا منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا ينا نونا من محاورة كإلمي كتنبيع أباك أمسى كتنبيع أباك أمسى باب ليفي الدين المسلم شي بيهانا با أي تنبيع دو واندا كجسنا شوى كدا أي تنبيع تو ام بدي عني كوي شيني لا أشباء تنبيع مالمي اي تأبو با أتنبيع سا اي تأبو وما لا أتنبيع شبا a'a mu Allah ya ce mana fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu, ku tambayi masana, duk wanda bai san abu bai tambayi masani in bai sani ba, haka Allah ya ce. Dan haka idan an tambayi malami ya sani ya fada, kamar yadda aka tambayi Annabi ya sani ya fada, idan an tambayi malami bai sani ba to ya ce la adri, ban sani ba, to wanda wannan la adri din ko la alamu yau kuma ta zama aibu ne gare mu. Da yawa daga cikin masu karantarwa sai wanda Allah ya kubutar, in ba mai ƙarfin ikhlasi ba, in an tambaye shi sai ya yi ƙoƙari, dole ya bada amsa ko da bai sani ba, kuskure ne. In baka sani ba ka ce ban sani ba, wallahu a'lam, ko la a'lam, ban sani ba, ba abin da zai rage ka illa matsayi. To dama kai dan adam ne, cewa kai dan ka zauna wannan kujerar ka san komai, kuma shi addinin wahayi yake maka, zuwa ba kake karanta kuma ka karanta komai, kana jin da ka zauna kana yi wa mutane karatu ka karanta komai, kuma kai yanzu kwakwalwarka ta nuna ma cewa kai ana an ɗauka ka san komai, to dan me dan sun tambaye ka kace baka sani ba, me ya aibu a ciki? Kar wani ya kuskura ya dora kansa akan wai yana ganin aibu ne, ai da kunya, ya za a tambaye ni abu kaza ban sani ba, ko a Qur'ani ko hadisi ko wata aya ne kace wallahi ban gane ba, shikenan a wuce gaba. to irin wannan abun shine muka rasa yau a cikin babin karantarwar mu na ikhlasi al'amuran suka lalace ilimin gashi nan ana ta yadawa ana kaman akwai shi amma Allah ya kira albarka ce saboda girman kai ya shiga ciki kuma kowa ya zama kifadi bai yadda a ce bai iya ba su kuma gabata so suke yi a ce basu iya ba a koya musu su koyo su zo su fadi abin da basu iya ba ya kamata daliban ilimi waɗanda suke ainihin wato koyan karatu su zama suna respect suna girmama ilimi ta yanda an tambaye mutum bai san abu ba yace bai sani ba tunda Annabi aka tambaye shi yace mal mas'ulu an habi alamin as-sa'ili ai cewa ai ban sani ba kenan to ya kai za ka tambaye ka ce wai kai kai ka san komai wannan kuskure ne ina fata ana fahimta da haka malamai suke cewa lalle fadin la adri ko la alamu baya rage darajar malami kuma yana nuna addinin malami yana nuna takatsantsan din malami yana nuna tsoron Allah malami kuma yana nuna malamin yana yi wa dalibansa tarbiya ni ma da nake koyar da ko akwai abin da ban sani ba fuqa kulli bi ilmin alim saman kowane mai ilimi akwai wanda yafi shi ilimi ina fata ana fahimta babu wanda yafi kowa babu shi dan haka duk wanda ya bar la adri suka ce wa man taraka la adri faqad usibat maqatilu duk wanda a karantawarsa ko a da'awarsa ko a rayuwarsa yake amfani da ni ban sani ba to an samu makasarsa an kashe shi ko da yana tafiya a bayan kasa da rai wallahi a mace yake dan haka ina ma da mutum zai yi wa kansa adalci ya dora kansa a matsayin da Allah ya dora shi da yafi sannan hadisin ya nuna mana iyakance ilimin tashin alkiyama ba wanda ya sani in ba Allah ba kawai me ake so kuma me yake hikimar da ta sa ba a gane yaushe za a ta da kiyama ba kul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha hikimar koye kiyama shine dan bawa ya zama da'iman yana cikin shiri sannan hikima ta biyu duk lokacin da mutum ya riga ya san ga ranar da zai mutu to zai iya kidime wanda ibada ma bai iya yin ta ba dan haka an koye kiyama ne dan ka zama ka shirya ka kimtsa kawai da'iman amma ita tashin kiyama akwai alamomi daga cikin alamominta yace fa akhbirni an amarati akwai wanda Annabi ya fada anan akwai wanda Annabi bai fada ba daga cikin alamomin akwai bayyanar wata dabba وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ما لهم وتدبى شذا أسام ذات فتو تنعي ومتاني مغانا دبى فتبود باكيتة مغانا تنعي ومتاني سينكي إيماني دي الله دلوك تندك دي أنشي مكا ونقري وتدبى تابا ينا تنا مغانا تو والله تلايك هذا كانك كياما دب تكيد تتنشي in ka ji an ce Annabi Isa ya sauka ko a wani gari ne wallahi kiyama ta zo kiris ta tashi saukan Annabi Isa kun san Annabi Isa bai mutu ba yanzu yana nan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiya lahu bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah yace Allah ne ya daga shi wannan cross da aka gicciye haka shine cross ai abin da suke nufi ai an soke shi ya mutu sai Qur'ani ya ƙaryata cross yace wa ma qataluhu wa ma salabuhu basu kashe Isa ba basu kuma tsire Isa ba wannan hoton ƙarya ne walakin shubbiha lahum kamar sa ne aka kawo musu ka dauka shi ne suka tsire shi suka soke shi bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya daga shi yana wajen ubangiji a inda ya dace da shi tabaraka wataala da ka cikin alamomin tashi alkiyama in kiyamar ta zo ƙarshe manzon Allah ya gaya mana in duniyar ta zo ta ƙare to Annabi Isa zai sauko karfe nawa yaushe zai sauko zai je sauko kuma mun yadda zai sauko amma amin a matsayin wa'azin sai yana wa'azin nasa ne yan kilista a wa'azi zai yi in abi addinin Annabi Muhammadu daka da kaga Annabi Isa da kaji labarin Annabi Isa yazo to bazan ce ka samu matsala ba amma dai an jinkirta maka kai abin ya maka yawa sannan dujal zai bayyana bayan Isa ya zo to sai kuma dujal kaga dabba za ta zo sai Isa ya zo shi ma zai gama ina fata ana fahimta zai kashi alade duk inda ya ga alade. Annabi Isa, alade ka san alade ko? Duk inda yake dabba ce ta banza, Allah baya son ta. Khinziri kenan. To sai ya kashe shi. Yasa daga ɗan musulmi baya kiwon alade. Kuma naman alade ya zama haram. Amma yanzu sun gama da kai abu, akwai abun da suke cakuɗa ma da alade a ciki kana ɗiba har da gyatsa. Kaje kai bincike ka kula. Sannan zai soke jizya, zai soke ta haraji, zai ce a daina biya, zai hukunci da adalci a bayan ƙasa gaba ɗaya. Daga nan sai dujal wata halitta ce mai fitina. Shi yasa ake cewa min sharri fitnatil masihi dajjal. Kun san meye ma'anan dajjal? Al-mumawwahu al-kazzab, maƙaryaci. In an ce wani dajjal ne yana da bala'in ƙarya, to babu maƙaryaci irinsa. Wani halitta ne mai bala'in fitina, idan ya zo zai zagaye duk duniya a kwanan 40, 40 days kawai, ba inda ba zai je ba, in banda Makka da Madina. Makka da Madina ma zai yi ƙoƙarin shiga, amma zai je tare da Makkan mala'iku sun kewaye ta da takuba. Allah ya sa mala'iku ya ce ga takobi ku in ya zo ku sare shi. Yayyaye shiga ba zai iya shiga ba, amma kuma abin mamaki duk rabansa da yake cikin Makka sai ya fito ya zo kallo. Raban dujal da ke cikin Makka, to zai fito, a dujal ya zo, zai fito wajen gari, yana zuwa dujal zai kwashe shi. Zai iya dawowa ba. Haka in ya je Madina, zai yi ƙoƙari ya shiga Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wane shi? Zai tarar da mala'iku suna gadin Madina. Amma duk rabansa in ya kura sarewarsa da kayan kidansa da waƙe-waƙensa, duk rabansa kuma zai fito daga ciki. Amma ya shiga Madina ya tafi ƙarfinsa, ya shiga Makka tafi ƙarfinsa saboda kariya da Allah ya ba. Amma zai zo Kano, zai zo Zaria, zai je ko ina ba inda ba zai je ba. Zani ba ko zai bita titin gwarzon nan ko bai zai yi wa Allah wa'ala. Wallahi haka annabi ya faɗa, duk duniya ba inda ba zai je. Shi kuma idan ya zo yana tafiya da wuta da aljanna, ka duba wannan wutar da ake ta bayani, sai ya zo ya ce ga wutar Allah, ga aljanna Allah. Ya ce aljannan da ake gaya ma ga ta a hannunmu, ka zo mu saka. Wanda ya rude ya kidimi sai ya ce bari ya bi shi, sai ya sa shi aljanna. Duk wanda ya biyo shi sai ya sa shi aljanna. Duk wanda kuma ya ce ba zai bi shi ba sai ya tsunduma shi a cikin wannan wutar, ana gani kamar yana ƙonewa. Amma sai ka shiga sai ka ga ashe ƙarya ne, wutar ƙarya ne, aljannan ma ta ƙarya ce. Malam fitina, kisa annabi ya ce ka nemi tsari, Allah raba ka da fitinar dujal. Kuma malamai suka ce ko da Allah ya sa ka yi nisan kwana ka je, to kar ka yadda ka tafi kallo. In dai aka ce dujal ya bayyana, kar ka je kallo, don in ka je kallo ba mamaki ka tafi. Kuna tare da ni? To shi ma wannan fa yana nan tafe, fitowar dujal zai bayyana. Sai ya karaɗe duniya, kuma zai zo da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe duk kiɗa. Malam, ina masu jin kiɗa da rawa da waƙa. Akwai dujal yana nan tafiya babban mai gida. Wallahi haka hadisi ya faɗa, kaɗe-kaɗe da waƙa da tsiraici da ‘yan mata da abubuwa na holewa da morewa, sai ce ku zo ku yi wannan musa ku aljannan mu. Wanda kuma ya nuna mumini ne shi, sai sa shi a wutarsa sai ƙone shi. To bayan wannan in dujal ya zo, to rana za ta fito daga gabar zuwa yamma. Bayan nan kai akwai Yajuj da Majuj, duk wannan alamar tashin kiyama ne. Wahum min kulli hadabin yansilun, ita Yajuj da Majuj wata irin halitta ce ba ta da daɗin gani, kuma ga bala'in yawa yumu kamar kiyashi. Su illar Yajuj da Majuj malam, duk kogin da suka bi ta kansa sun shanye ruwansa gaba ɗaya. Duk girman kogin in dai suka bi ta kansa, to za ka neme shi ya bushe kawai. Duk abincin da suka bi ta kai sun cinye shi, daga duk inda suka bi ta kai sun gama. Halittu ne marasa kyan gani, gagajartan bala'i. Yajuj da Majuj yana tafiya da shi da bargonsa, kunnensa ɗaya shi yake shimfiɗawa a ƙasa a matsayin katifarsa, kunnensa ɗaya kuma shi ne mayafinsa, sai lullube haka. Haka hadisi ya bayyana. Shi ma kuma wata halitta ce ta fitina, za su yi ta ɓullowa yumu, shi ne za ka ji an ce wane yawa ne da su kamar Yajuj da Majuj. Duka ka roƙi Allah, kada Allah kai ka wannan lokacin fitina kenan. To sai kuma a wayi gari, maimakon rana ta fito ta gabar, kaga kullum muna jiran rana ta fito ta gabar, to wata ran za ta fito ta ina? Ta yamma. duk rabda ka wayi gari kaga da safe kaga rana ta fito da safe ta yamma to ka shiga uku me ka shiga uku duk tuban da kai Allah da zai karba ba yawma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira a lokacin da kafiri zai ce ashhadu an la ilaha illa Allah Allah bai karba ba istighfari in kai istighfari ba za ka karba ba an rufe kofar tuba wannan yamman da rana ta fito ta yamma ai kofar tuban ce ta toshe kofar tuban ce ranar da za ta fito sai ta fito ta daidai kofar tuba da haka in ka jefa tubanka ba inda za ta je shi yasa Allah ya ce manzo Allah ya ce ku yi istighfari ku yawaita astaghfirullah yace istaghfiru wa tubu ilay qabla an tabu ash-shamsu min maghribiha kafin rana ta fito daga mafadarta wannan istighfarin da baka yin sa kada mu baka damu da shi ba in zaka kwanta baka yi in kana tafiya baka yi istighfari baka iya zama a masallaci ka yi istighfari ba baka iya zama a aji ka yi istighfari ba baka yin istighfari amma ka iya tara dubi wallahi akwai lokacin da ko ka dunkule hannunka kana yi Allah ba zai karba ba kuma lokacin yana tafi ba dai kana son duniya ba ba dai kana so ka dade ba to duk dade wanda zaka yi ka roki Allah kar ma Allah kai ka lokacin da in ka dade in ka tuba ma Allah ba zai karba ba kafiri ba zai ce yayi imani Allah zai ce bana son imani la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana an talidal amatu rabbata na muku bayani din yana daga ciki sannan kuma yana mana bayanin tashin kiyama zaka ga al-hufatal uratal alata yatatawaluna fil bunyan ri'a asha'i yatatawaluna fil bunyan wadanda suke da hali sun wadanda suke masu halin gari in ka bin su ka asalin su yan kauye ne ba wai su kan kauyen ake yi ba amma ana nuna mana zamani ya canja sun zama su suke juya garin gabaki daya to shikenan malamai suka ce ba wai yana nuna gina dogon gida haramun bane ba a'a ba haka yake nuna ba ana nuna cewa yana cikin abin da za a samu na wadata da alfahari wadanda ba su bane a da za su zama su ne yanzu har ma sun shigo gari sun samu wadata suna duga suna gina dogayen gina ne to wannan dai shine abin da hadisi yake koya mana insha Allah ta'ala karatu na gaba idan mun zo sai mu tashi hadisi na 61 hadisin Abi Dharr al-Ghifari Jundub bin Junada Allah ka samu cikar imani ka yafe mana kurakuran mu ka sa aljanna makomar mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh